This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na Murya Amurka ke magana kan mitoci 1941, 16 da mita 49 da mita 60 da kuma kan kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu aron ma jamhuriyar Niger suna iya jin shirin nan kai tsaye ta tashoshin radio amfani da Sarauniya da Fara da Nomad da Murya Arewa da Alol da kuma Niyar dukkan Sazango FM. Za ku iya sauraron wannan tasha ma ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Assalamu alaikum, barkanku da safiyar Laraba 8 ga watan Disamba shekara ta 2015. Sahabu Imam Ali ne daga nan birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Ga kanun labarai.
Majalisar Wakilan Amurka ta amince da wani kudurin doka da zai haramta wa waɗanda suka ziyarci kasashen Iraki da Siriya cin gajiyar shirin nan da kan bar wasu shiga kasar ba tare da visa ba. Rasha ta ce a karan farko ta yi nasarar kai hari akan wata tangar ƴan kungiyar IS a arewacin Siriya. Jami'a Faransa na ci gaba da binciken wasu sojojin kasar hudu da ake zargin sun aikata laifukan fyaɗe akan yara ƙanana a Jamhuriyar Tsakiyar Afirka.
To Allah ya kare.
Mun riga mun tara miliyan 700,000 yanzu za mu fara gina gidajen nan, kuma akwai tallafin da muke tsammani insha Allah shugaban kasa zai sa hannu a samu a gina baba.
Gwamnan jihar Borno Kashim Shetima kan yunkurin sake farfaro da sassan jihar da rikicin Boko Haram ya daidaita. Jirgin fasinja na farko ya sauka a jalin gofadar jihar Taraba. Muna da rahoto kan tasirin haka. Za mu kuma kawo muku shirin demokradiyya yau. Da farko a fara da labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum. Majalisar Wakilan Amurka ta amince da wani kudurin doka da zai haramta wa waɗanda suka ziyarci kasashen Iraki da Siriya cin gajiyar shirin nan da kallamanci wasu marasa visa shiga ƙasar ta Amurka ba tare da visa ba. Wannan kudiri na doka dai ya maida hankali ne kan tsarin ƙyale marasa visa daga ƙasashe 38 da Amurka ta amince da su su shiga ƙasar ba tare da karɓar visa daga wani ofishin jakadancin Amurkan ba, inda za a bar su su zauna har na tsawon kwanaki 90 ko ƙasa da haka. Yan majalisu 407 suka amince da kudurin dokar yayin da 19 kacal suka nuna adawarsu a zaman majalisar da aka yi a jiya Talata. Dokar har ila yau ta samar da sauyi kan irin visit da za a baiwa waɗanda suka fito daga ƙasashen Iraki da Siriya da sauran ƙasashen da ake musu kallon tingar ƴan ta'adda ne, da kuma duk wanda ya kai ziyara waɗannan ƙasashe cikin shekaru 5 da suka gabata. Wannan matsaya da majalisar wakilan ta cimma za ta buƙaci ƙasashen da ke cin gajiyar shirin shiga Amurka ba tare da visa ba su yi binciken kwakwaf akan matafiya daga ƙasashen domin a tabbatar ba sa cikin waɗanda ake neman ruwa a jallo bisa dalilai da suka shafi ayyukan ta'addanci. Aƙalla mutane 20 wato miliyan 20 ke kawo ziyara nan Amurka a duk shekara a ƙarƙashin wannan shiri, waɗanda akan tantance su kafin su shiga ƙasar ba tare da visar ba.
Jami'a Faransa na binciken wasu sojojin ƙasar su hudu da ake zargin sun aikata laifukan fyaɗe akan yara ƙanana a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya, inda Faransa ta tura dakarunta domin gudanar da ayyukan wanzar da zaman lafiya. Wasu majiyoyi sun tabbatar da cewa an fara tuhumar mutanen hudu a birnin Paris, sai dai babu masaniyar ko ana musu tambayoyi ne a matsayin waɗanda ake zargi ko kuma waɗanda suke ba da shaida. Rahotanni sun ce sojojin na Faransa sun aikata laifukan faɗin ne a ƙarshen shekara ta 2013 da kuma tsakiyar shekara ta 2014, lamarin da bai fito a idon duniya ba sai a farkon wannan shekara, bayan da jaridar The Guardian ta ƙasar Burtaniya ta wallafa wani rahoto kan wannan lamari. Bayanai sun ce a bara ne hukumomin Faransa suka samu rahoto kan zargin aikata faɗin, inda suka ƙaddamar da bincike a kai ba tare da sun fito sun bayyana lamarin ba. Wannan zargi na faɗe da ake yi wa sojojin na Faransa ya janyo suka sosai kan ƙasar da ma Majalisar Ɗinkin Duniya dangane da suke tafiyar da wannan lamari.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Rasha ta ce a karan farko ta yi nasarar kai hari akan wata tungar ƴan kungiyar IS a arewacin Siriya, bayan da ta harba wasu makamai masu linzami daga ƙarƙashin tekun Mediterranean ko kuma Bahar Rum. da yammacin jiya Talata ne ministan tsaron kasar wato Sergei Shoigu ya gaya wa shugaba Vladimir Putin ta kafar bidiyo cewa dakarun kasar sun kaikaici wasu wurare biyu da ƴan kungiyar IS ke aje makamai a birnin Raqqa na Syria. Ministan tsaron kasar ya ce mun yi imanin cewa lallai mun lalata rumbun makaman mayakan IS da kuma wani wuri da suke hada yakoyi hade da adana mai a kusa da iyakar Turkiya. Ya kuma kara da cewa kalla mafakar mayakan IS guda 600 aka kai harahare a kansu cikin kwanaki uku da suka gabata. Wannan rahoto da ministan tsaron kasar ya gabatar wa shugaban Putin, wato shugaba Putin ta kafa bidiyo, na zuwa ne a daidai lokacin da kafofin yada labaran Russia suka rawaito cewa Russia da Syria sun kammala kwashe ragowar jirgin kasar samfurin SU-24 wanda aka kabo a iyakar Turkiya. Russia dai ta fara kai hararen sama ne a Syria karshen watan Satumba domin tallafa wa gwamnatin Bashar al-Assad, kasancewar Syria babbar kawar wato Russia ce. Sai dai Amurka da kawayenta na ci gaba da yin Allah wadai da hararen saman da Russia ke kaiwa, inda suke ikirarin cewa shugaba Putin na kara gwamnatin Assad karfi.
A halin da ake ce kuma Amurka na duba wani rahoto da ke nuni da cewa Iran ta gudanar da wani gwajin makami mai linzami a karshen watan da ya gabata, abinda Amurkan ta ce ya saba dokar kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya. A jiya Talata, jakadiyar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya Samantha Power ta ce Amurka na gudanar da binciken kwakwaf kan wannan rahoto, za kuma ta ɗauki matakan da suka dace muddin aka tabbatar da sahihancin wannan rahoto. Jami'an Amurka sun ce ranar 21 ga watan Nuwamba Iran ta gudanar da gwajin makami mai linzami wadda ya tafiya a tsakankanin ƙasar ta Iran. Jakadar ta Amurka ta ce sun kuduri aniyar ganin sun kawo ƙarshen ayyukan ƙasar ta Iran na yunkurin harba makamai masu linzami. Wannan dai ba shi ne karon farko da Iran din ta yi gwajin makamanta masu linzami ba, ko da a watan Oktoban da ya gabata ma ta harba wani makami mai linzami mai tafiyar dogon zango, lamarin da ya janyo suka daga kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya.
Hukumomin Yemen na sa ran dakarun kasar da ƴan tawayen Houthi za su amince da wani shirin tsagaita wuta na tsawon kwanaki 7 idan suka haɗu a wani taro da Majalisar Dinkin Duniya ta shirya a Switzerland domin kawo ƙarshen rikicin siyasar ƙasar. Shugaban ƙasar Abdurrabbu Mansur Hadi ya aikewa da kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya wata wasiƙa inda ya bayyana yadda shirin tsagaita wutan zai kankama, tare da fatan za a ƙara tsawaita shirin idan har ƴan ɓangaren Houthin sun amince. A ranar Litinin ɗin ta gabata ne wakilin Majalisar Dinkin Duniya na musamman kan rikicin na Yemen, Ismail Old Sheikh Ahmed, ya ba da tabbacin cewa ɓangarorin biyu za su tsagaita wuta na ɗan wani lokaci, bayan da ya ayyana cewa dukkaninsu sun himmatu wajen ganin an samu maslaha kan rikicin a wannan zama da za a fara ranar 15 ga watan Disamba. Ana dai sa ran jami'in majalisar wato wakilan ƙasar da ke goyon bayan tsohon shugaban ƙasar Ali Abdullah Saleh su ma za su halarci wannan zama. Rikicin Yemen dai ya halaka akalla fararen hula 2,500 a wannan shekara, a cewar hukumar lafiya ta duniya wato WHO.
Labaran duniya aka gama ji daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. To madalla, za mu kawo muku rahoto kan jirgin fasinja na farko da ya sauka a Jalingo, amma da farko bari mu nufi Barno, inda gwamnatin jihar take kokarin adana kuɗi naira miliyan zambar domin ayyukan sake farfado da garuruwa da biranen jihar waɗanda rikicin ƴan bindigar Boko Haram suka lalata. Gwamna Kashim Shetima ne ya bayyana haka ziyarar da ya kai karamar hukumar Kaga domin ganin yadda ayyukan sake gina karamar hukumar ke tafiya.
Mun riga mun tara miliyan 2,700 yanzu za mu fara gina gidajen nan, kuma akwai tallafin da muke tsammani insha Allah shugaban kasa zai sa hannu a samu a gina baga. Yanzu dai duk abin da muke da shi ne muke amfani mu yi gine-gine. Insha Allah niyyarmu shi ne nan zuwa 31 ga watan January na shekara mai zuwa muna so mu kammala phase 1 na wannan ayyukan. A can tamsu kawo da mai takururi kun ga da idonku muna gina gidaje 400 da mutanenmu da asibitinsu da magarantansu da masallacinsu, shi kan babu an gina 100%. Haka kazalika a Ngamdu mun kammala na Jakana su police barracks ɗinsu da police station nasu da batun ruwansu da ma jan ruwa zuwa gidaje duk an kammala a Jakana, amma Benishek ne mafi yawan don Benishek ita ce headquarters karamar hukumar Kaga. A can ita ce aka kashe kuɗi da yawa garin, jama'a sun taru a cikin garin da kuma General Hospital
su. Na kuma tuntubi Alhaji Baba Gana Umara, kwamishinan ma'aikatar da gwamnatin jihar Borno ta kafa na musamman, da ya duba yadda ake sake gine-ginen irin waɗannan ƙananan hukumomi da kuma gyara waɗanda ayan ƙungiyar Boko Haram din suka lalata. Ga dai abin da ke cewa,
mun fara local government guda hudu yanzu haka. Mun fara Kondiga, mun fara Bama, mun fara Goza, mun fara Benin Shek, hatta mun je Mafama, amma Mafama da mun yi clearing ba mun fara ba.
To koya mazauna waɗannan garuruwan ke ji ne game da waɗannan gine-ginen da ke gudana a halin yanzu?
Husaini Mohammed, dadi muke ji Allah bai. Mun samu barnan makaranta class na cikin gari. Am kona muna primary ta adi kaman yi ta adi ba na wasa ba garin nan ba ma na wasa kaman daga kawai zuwa shekarar nan kusan shekara uku nan kullum muna ganin ta adi Allah ba.
Sunana Muhammad Awal, to mu ne magini kuma haka ma duk area na mu ne muka gina. Za mu je wani kauye ma mai gini mu dawo, amma yau ya zo garin mu har muna samu dan kwabbai da zamu yi harkar mu da yaran mu da matan mu. Yanzu kam gaskiya mun ji dadi. Dadin muna cikin fargaba amma yanzu kam alhamdulillah.
A daidai lokacin da nake aiko da wannan rahoton ne kuma na samu rahoton cewa wasu mahara da ake tunce a ayan kungiyar Boko Haram ne sun kora shanu a wani kauye dake karamar hukumar Chibok a jihar Borno, suka kuma kwashi kayayyakin abinci. Yayin da aka ce mazauna wannan gari dukkan su sun fice, sai dai hayakin wuta da aka gano daga nesa na tashi a wannan gari, na alamun cewa an sa wasu gidajen wuta. Haruna Daudabiu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Da hanyar ba wannan ko da soja ba kai saka bi ba tsakanin wata uku din nan, alhamdulillah mun ga canji, mun ga amma dai kuma abu ɗaya da kowa ya gani, mun ga irin barnan da aka yi.
Za mu kawo muku wannan rahoto cikin shirin hantsi. Duk da kasancewar gandun daji da wuraren shakatawa mafiya girma a Afirka ta yamma a jihar Taraba da ke arewa maso gabashin Najeriya, jihar ba ta da tashar jirgin sama na zamani, duk da cewa shekaru 12 da fara aikin gida tashar har yanzu ba a kammala ba. Amma duk da haka jirgin fasinja na farko dauke da mutane 48 ya sauka a Jalingo Talatin nan. Gwamna Darius Isiyaku, wanda yake tsaka mai wuya kan kujerarsa, ya bayyana burin gwamnatin sa na raya yankin ta wannan hanya.
Niya na shine dauki mutane nan ikai su ga shaka gwamnati park, kagan wannan zai sa mutane su zo nan su je su shakata a Mambila ko ga shaka ko Kashimbila ko wadansu wuraren da muna da shi na shakatawa a nan Taraba. Muna da tunani zuwa gaba har da kayaki na gona imu da muke yi za a iya tsaya da su da jirgin sama, inda duba a can cikin filin jirgin saman a kasan shi zaka gan container to na bude su store na ta kayan da an nome ana so a kaita wani garin ko kasan.
Matafiya Abuja, Lagos ko Kano ta jirgin sama na daukan sawoyi 3-4 kafin su isa filin saukar jiragen sama mafi kusa da Jalingo da ke makwabciyarta Ayola fadar jihar Adamawa. Ga abinda wasu daga cikin fasinjoji 48 na gwajin farko da ya sauka a Jalingo fadar jihar Taraba daga Abuja ke fadi jim kadan bayan saukarsu a jirgin Overland Nigeria.
Mwako mbita Yola, daga Yola mwahau mwota kusa awa uku zuwa Jalingo. Gasi ya abamferi chiki ne.
Taya kike gani wana zee habaka ayuka nkasuwa nchi?
Haa, zee tema kasu se. Domen dezuwa wananjiriji a Jalingo yungu. Business zee budu. Mwako mwota nasu bita Yola, dasu zona dare. Ba wende wahala kuma akwe connection. So ina de chos.
Mwensa uka Yola se mbi mwota awa biudara biuzuwa uku. Kuna mwiso Jalingo. To watara majiriji mbaya zuwa sai ka kwana a Yola da safe ka wuce.
Rashin kyawun hanyoyin sufuri da suka hade jihar Taraba da sauran jihohin Najeriya, inji wannan matafiyi kuma dan kasuwa, na jawo harkokin kasuwanci da na yawon bude ido a jiha mai gandun daji mafi girma a Afirka ta yamma da kuma dimbin albarkatun kasa da kuma muaddinai shikas.
Mu samu soki na fly daga nan zuwa Abuja, da muna wahala daga nan zuwa Yola, ga hanya ba kyau sai ka yi wujin awa uku kana hanya zuwa Yola. Kagan irin kasuwanci ma zai samu taimako zuwa wannan kata din.
Mazauna ƙauyuka da ke hanyar motar Numan zuwa Jalingo da kuma Yola zuwa Jalingo sun nemi gwamnatin tarayya da ta sanya aikin gina hanyar a kasafin kuɗin ta na shekarar 2016.
Sunana Abraham Sinas Mamma. Wurare daban-daban suna bin hanyar nan, daga wajen hanyar nan har a linkin zuwa ta Lagos. Muna roka a dube mu da idon rahama yayin da ake maganar gyaran wasu hanyoyi a dubi mutanen mu shi.
Filin sauka jiragen saman wanda ake sa ran zai fara daukar maniyyata aikin haji mai zuwa zai rika jigilar fasinjoji sau uku a kowace mako. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Jalingo, Nigeria.
Muna kawo muku waɗannan rahotannin ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na Murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu karfe 12 na dare da minti 15 agogunmu a nan birnin Washington. Ga kuma shirinmu na gaba. Demokradiya a yau. Cikin shirin za mu leƙa jamhuriyar Niger domin ganin yadda dandalin siyasar ƙasar take. Jama'a sauraro, assalamu alaikum da fatan kun waye gari lafiya. Yanzu saura watanni biyu kamin a yi zaben ƙasa a jamhuriyar Niger. Yaya ƴan hamayya da ma'aikantan ƙasar suke kallon lamarin da kuma jama'a? Ga shimfidar da Suleiman Mumini Barma ya haɗa mana.
‘Yancin faɗin albarkacin baki da ‘yancin gudanar da taro ko zanga-zangar lumana na daga cikin muhimman ‘yancin da ‘yan siyasa musamman ‘yan adawa a ƙasashen da demokuraɗiyarsu ba ta nuna ba ke ƙorafin hukumomi sun toye musu. Haka abin yake a jamhuriyar Nijar, inda ‘yan adawa ke zargin hukumomin ƙasar da laifin toye musu ‘yancin gudanar da taro da zanga-zanga. Kamar yadda Alhashi Lawali Leje, wani kusa a ƙawancen FPR na ‘yan adawa, ke cewa.
Idan ka ɗauko abin da ya biyo baya, sai ga wata zuƙeƙe takarda ya fitar da ita, inda ya ce ya hana ma jam'iyyoyin adawa yin taron gangami. Shi ministan cikin gida, sekretar janaral na tarayya, ya hana mu yin mitin komar sai dai mu a cikin gidajen jam'iyya. Allah ya ji kankunce, ya yi ma Nijar gidaje da yawa wanda 'yan siyasa komi yawansu wurin gidajen nan suna iya ɗaukar su, wanda ba mulkin PNDS tarayya ba ne ya gina shi kamar da suke cewa ba wanda ya aiki kamar nasu. Amma ma Suleiman, a matsayinka na ɗan jarida, kana kallo yadda muke zuwa mu tambaya mu biya a hana mana kuma su ɗauko su ba nasu su yi. Abin da ke da ban mamaki ita dai ƙasa ce wadda ke da dokoki kamar a zaɓi Muhammadu Isuhu. Abin da ɗalmi mu kai duka wani abubuwan da na zano maka, inda Muhammadu Isuhu na cikin wannan ƙasa ya amince da su kuma bai yi magana ba, kuma yake ganin kamar ba ruwan shi koko shi ke sa 'yan gidan shi su yi. Ina gani dokokin da suka aza shi wanda ya sha Qur'ani bisa gare su duk ya taka su.
Sai dai a ganin sakataren watsa labaran jam'iyyar PNDS mai mulki Iro Sani, jin daɗin 'yancin faɗin albarkacin baki ne ke sanya 'yan adawa zargin masu mulki da laifin da bisa aikata ba.
Wannan adawa ce, kuma mun gode ma Allah saboda ƙasarmu tana zamana cikin demokradiyya. Akwai 'yan adawa masu masu 'yanci su haɗe albarkacin bakinsu, shi ne suke yi wannan albarkacin ne na demokradiyya, suke unhwani da shi don su haɗe albarkacin bakinsu. Amma ai kuma kaho ya lalaba a cikin ƙasar Niger ya san abizin bambantake da Kano.
Ba da juma'an nan ba ne Farfesa Abube na Maiwa na jami'ar Anta Diop da ke ƙasar Senegal ya koma can ƙasar bayan ziyarar watanni uku da ya kai ƙasarsa ta asali, wato jamhuriyar Niger. Na fara ne da tambayarsa dangantakar 'yan hamayya da masu mulki, akwai adalci?
Idan aka je aka diba kamar su 'yan hamayya ko kuma 'yan adawa, wato ba sa samun shiga kafofi na watsa labaru na ƙasa gaba ɗaya, sai dai idan suna sanarwa da suke ko kuma suna wani taronsu, sai dai a gansu da kamar kafofin talabijin ne, rediyo ne, ko kuma jaridu masu zaman kansu a gansu a can wajen. Amma dai duka abin da ya shafi yanayi na kamar kafofi na watsa labaru na gwamnati ba a ganinsu a ciki. Wato cewa da jam'iyya wadda take bisa kan iko dai yau ta zo ta yi katutu bisa kan duka waɗannan ababen, na ɗaya kenan. Na biyu, na faɗi tun daga can farko na ce suna amfani kamar da arzikin ƙasa suna kamfanin yanzu. Wato dai hawa yau kuma su kin suna nan suna nuna cewa kamar da faraka wadda suka sa wa'ansu jam'iyyoyin suka shiga cikinta, wannan kamar za ka kawo musu wani tasiri ga wajen zaɓen da za a yi. Wannan shi ne dai abin da su 'yan hamayya suke zargin amma ma'aikanta da shi. Ba da haka akwai kuma suna zargin su, amma wannan kuma magana ce ta kamfani, tunda abin bai tabbata ba haka. Suna zargin su da cewa da kuma akwai zamanin zahotowa za su ba da hujjoji ta cewa da an yi rubuta ciki da arziki mutane a ƙasar Nijar. Wannan kuma shi ne ake ciki shi dai, ko da yake abun har yanzu ba fara wallafa shi ba a cikin kasar Niger din kwai.
Me zaka ce dangane da yancin fadin albarkacin baki daga ƴan ƙasa da kuma su ƴan hamayya?
To a duka dai ne irin abin da na gani akan gaskiya yau ɗan ƙasar Niger suna nan suna jiran wannan jam'iyya wadda take da iko ta cewa da kamar bata barkata musu wani abin kirki ba, suna jiran cewa da su juyar da su. Na ji su ma'aikanta suna wani ikirari suna faɗin wai za su wucewa tun zagaye na farko. Wannan ikirari ne kawai na kamfani ba gaskiya ba ne. Jamhuriyar Niger akwai tarihi na zaɓe inda ba a da wannan jam'iyyar siyasa wadda za ta cewa za ta hutuwa tun zagaye na farko ta wuce. Sai dai fa kuma in wata dabara gare su can wadda 'yan Niger sun ba san da ita ba. Ina nufin ne wato kamar irin yadda aka yi a Jamhuriyar Gine, irin yadda aka yi a Cote d'Ivoire, ko irin wadda aka yi Mali da Burkina Faso, wato cewa da sakamakon zaɓe suna da shi tare da wasu kamar abokansu na ƙasashen Turai suna da shi da za su zo su na'urori kawai abin ya hutu masu. Amma muddin ya zamanto zaɓe ne na 'yan ƙasar Nijar aka yi amfani da shi abin da za a hutu cikin akwatin zaɓe ba ta yiwuwa a Jamhuriyar Nijar a ce kamar yadda jam'iyyoyin siyasa suka kahu a cikin wannan ƙasar a ce wai mutum guda za a zuwa ya wuce zaɓen farko. Tun ba da ya zamanto ba kamar ana zarginsu da cewa ma ba su zo suka yi wani babban aiki ba na a zo a gani. Alal misali kamar in aka ɗauka wannan maginan mai da ake kira matasan mai da ake kira Soraz a yau tsaye take, in aka ɗauka kuma wannan hanyar jirgin ƙasa shekaran jana karanta hanyar jirgin ƙasa da suka ce za su kawo tun daga Jamhuriyar Benin har ta shigo Niger ita ma kan kanta ta tsaya. Wato sun yi babban kuskure guda shine cewa inda kamar aka ce fannin noma da kiwo suka ba da ƙarfi gare shi da yau Niger sai da sai mutane su rika cewa alhamdulillah.
Me zaka ce game da yancin tarofa?
To wannan ma ai shine ma babban zargi ma da mutane suke yau idan kana son kai wani taron gangami a Jamhuriyar Niger sai ka ga wannan minista nasu na cikin gida ya aika jami'an tsaro sai a watse ku dole ina tilas wata rana sai kun yi a cikin gidan wani magoyin bayan ku. Abinda mun gani ne kuma ni kan kaina abinda na gani ne zamanin da na je Niger. In kana son kai kirai wani taron gangami sai ka yi shi a cikin gidanka saboda doka ta baka yancin kai taro a cikin gidanka, amma ka hutu a fili haka ka yi shi wannan suna hanawa sosai sosai. Kuma mutane suna zargin kamar shi shugaban ƙasa da cewa yana hana su su yi zagaye kamar su je su dawo yadda suka ga dama cikin garin Yamai. In ya tashi za a hutu kamar aka ce za a hutu ƙarfe 11 na rana, to tun ƙarfe 7 na ɗaya mutane ba sa zuwa su gida kaɗan kasuwa ba su samu su je kasuwa kai hal ma'aikatan gwamnati ba sa samu duka wannan hanyar za a wucewa kamar aka ce za a hutu daga fada sheje hilin jirgi wuran nan duka mutane ba wanda yake samun damar cewa ya je ya dawo kamar yadda yake bukata.
Kafin a yi juyin mulki da aka yi zaɓen da Muhammadu Isu ya zama shugaban ƙasa da kuma zamanin waccar gwamnati, za ka iya cewa demokuraɗiyya a Nijar ta samu ci gaba ne ko kuma akasin haka?
To akan gaskiya idan aka tsaya aka diba a zamanin da wancan iko na shugaba Kanja ya yi zaman yin shi da yanzu wa'annan da suke yin nasu, in aka ɗauka demokrasiya ta yi yaduwa a zamanin Kanja Muhammadu, don irin ababen da muke gani da ministocin shi na cikin gida wa'anda suka yi kun ba wannan kin na ƙarshe ba, irin rawar da yake taka ba rawa ba ce ta mutum wanda ya zamanto demokrasiya ta sauka a cikin zuciyar shi, a'a wato shi yana nufin za a yi mulkin kamatar ya ce nan. Zan kwatanta muku abu guda, wannan ikon ya shiga yana farke jam'iyyoyin siyasa, ya shiga cikin yanayin addini. Ku tsaya ku tuna fa da cewa wannan tashin hankalin da aka yi ko da sun ce 'yan adawa ne ta san duk abin da ya faru shi ɗan adawa shi ne mai faɗin sai ta ɗora mishi, wannan yanayin addini nan da aka yi ta ƙone-ƙone cikin garin Yamai shi shugaban ƙasa in ba da ya yi magana da ya yi magana nan ba da ai ba a samu damar yin haka ba. Na biyu shi ne cewa idan aka je aka ɗauka wato yau har cikin yanayi na sarautar gargajiya sun fara shiga a cikin shi, sai ka ji an ce ma mutum a wannan sarauta ta faɗi daga can fatan shugaba da fatan ministan shi na cikin gida sai su zo shiga sai ga an ɗebe wa an su 'yan takara da suka gada a ce wannan ba su gade ta ba, wato suna mai da abin a siyasan ta kenan.
Farfesa Bobi na Maiwa, da wannan zargi da yake baka ganin su masu mulki suna iya cewa watakila kana da ra'ayi na siyasa a cikin jam'iyyu da suke kasar?
Ai mutum ɗan adam duk inda yake ai ba a hana shi ko da ma baka wata jam'iyyar siyasa ai akwai wanda ra'ayi da kake yi. Ba da haka ina so in tuna musu da cewa a zamanin Tanja a zamanin nan in ne maganganun irin hakan ga ai dadi suke yi yau dan ta kawo gare su shikenan za su yi wani bori su ce kuma har yau ina wani abu ne a abu guda nake ma kishi guda shine kasar Niger sai nake ma kishi ba wani abu ba
mazaro da wannan fashin bakin Allah ya kawo karshen shirin demokradiya yau na makon nan sai kuma mai zuwa da ikon Allah zamu sake dawowa da wani sabon shiri kamar na madadin Sulaimu Mini Barma da Farfesa Bube na Maiwa da kuma Kiba Hero Diodone wanda ya daidaita sautin shirin a nan ni sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya
masu aro ga wannan matashiya kafin shirinmu na ƙarshe
jama'a ku biyo miliyoyin masu kallon shirye-shiryenmu na nahiyar Afirka da sauran duniya ta murnar fara yaɗa labaru da sauran shirye-shirye masu ƙatarwa a talabijin Muna farin cikin faɗa muku cewa mun fara nuna shirye-shiryenmu na taskar VOA a talabijin. Kuma za ku iya kama mu kai tsaye a gidajen talabijin na jihar Bauchi, PRTV Jos, NBS Lafiya da NTA International Abuja. A jamhuriyar Niger kuma za a iya kama taskar VOA a gidan talabijin na Canal 3 Niamey da Radio Talabijin Amfani da Radio Talabijin Sarauniya da kuma Radio Talabijin Tenere. Shirye-shiryen na zo muku ne a ranaku daban-daban a kowane mako. Sashin Hausa na muryar Amurka. Duniya a tafin hannunku.
Kasance da sashen Hausa na muryar Amurka domin mu miƙa muku duniyar a tafin hannunku. Yanzu karfe 12:26 na dare ga Mamuriya Kimtsa da labarai wannan karon a takaice.
To sahabu majalisar wakilan Amurka ta amince da wani kudurin doka da zai haramta wa waɗanda suka ziyarci ƙasashen Iraki da Siriya cin gaje shirin nan da kalambunci wasu marasa visa shiga ƙasar ta Amurka ba tare da visa ba. Wannan kudurin doka ya mai da hankali ne kan tsarin kyale marasa visa daga ƙasashe 38 da Amurka ta amince da su su shiga ƙasar ba tare da karɓar visa ba daga wani ofishin jakadancin Amurka inda za a bar su su zauna har na tsawon kwanaki 90 ko ƙasa da haka. Jami'ai a Faransa na binciken wasu sojojin ƙasar hudu da ake zargin sun aikata laifukan fyaɗe akan yara ƙanana a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya inda Faransa ta tura dakaranta domin gudanar da ayyukan wanzar da zaman lafiya. Wasu majoyi sun tabbatar da cewa an fara tuhumar watanen guda hudu a birnin Paris sai dai babu masaniyar ko ana musu tambayoyi ne a matsayin waɗanda ake zargi ko kuma waɗanda suke bada shaida. Rasha ta ce a karon farko ta yi nasarar kai hari akan wata tangar 'yan ƙungiyar IS a arewacin Siriya bayan da ta harba wasu makamai masu linzami daga ƙarƙashin tekun Mediterranean ko kuma Bahar Rum. Da yammacin jiya Talata ne ministan tsaron Rasha Sergei Shoigu ya gaya shugaba Vladimir Putin ta kafa bidiyo cewa dakarun ƙasar sun kaikaici wasu wurare biyu da 'yan ƙungiyar ISIS ke ajiye makamai a birnin Raqqa na Siriya. A halin da ake ciki Amurka na duba wani rahoto da ke nuni da cewa Iran ta gudanar da wani gwajin makami mai linzami a ƙarshen watan da ya gabata. Abinda Amurkan ta ce ya saba wa dokar kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya. A jiya Talata, jakadar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Samantha Power ta ce Amurkan na gudanar da binciken kwakwafa kan wannan rahoto za kuma ta ɗauki matakan da suka dace muddin aka tabbatar da sahihancin wannan rahoto. Jami'an Amurka sun ce a ranar 29 wato 21 ga watan Nuwamba Iran ɗin ta gudanar da wannan wato gwajin makami wanda ya tafiya a tsakanin ƙasar ta Iran. Hukumomi a Yemen na sa ran dakarun ƙasar da 'yan tawayen Houthi za su amince da wani shirin tsagaita wuta na tsawon kwanaki 7 idan suka haɗu a wani taro da Majalisar Ɗinkin Duniya ta shirya a Switzerland domin kawo ƙarshen rikicin siyasar ƙasar.
Kuma da Allah ya gaishe ka, da haka Allah ya kawo ƙarshen shirin a safiyar nan sai can da hantsi da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri ciki har da maimaicin shirin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa Ahmed. Kamar na madadin Mahmud Laro wadda ya taya ni gabatar da shirin da Cuba Hero Diodone da ya kula da aikin gabatar da shirye-shiryenmu da ma injiniya Malam Charles Hall da ya riƙa masa. A nan ne sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.